Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad Dalol da kuma Niya. Haka kuma za iya kama mu a duk inda ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne a shirin mu na safe tare nake da Grace Alheri Abdu daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga kanin labarin duniya.
Yan majalisar dokokin Amurka sun ce za su ci gaba da magana da yawu daya sai sun ga an ce to yan matan Chibok. Masu neman jam'iyyar Democrat tsaye da su takarar shugabancin Amurka dan majalisar dattijai na jam'iyyar na jihar Vermont Bernie Sanders da kuma tsohuwar sakatare ma'aikatar Hillary Clinton sun yi wata zafaffen muhawara jiya Alhamis a dare a Brooklyn. Kana an tabbatar da haihuwar waɗansu jarirai biyu da na ƙasa sakamakon kamuwa da cutar Zika a Colombia.
To sai a idakun cikakkun labaran. Gwamnatin Najeriya da iyayen ƴan matan Chibok sun ziyarci harabin makarantar nan da aka sace ƴaƴansu shekaru biyu da suka shuɗe.
In na ga ƴaƴana mata idanuna suna hawaye don ina tunanin me suke ciki a cikin ƴaƴan Chibok. Bari in ga muku jama'a ku ji.
To malaman kwantiragi kuma abin ninkwanni ta Niger sun yi zaman dirshan ne na boran an datse musu albashi sakamakon yajin aiki da aka ce sun yi a baya.
Kuma kundin ma'aikata ya ce sai an kun kawo mutane tabulin sasantawa yau wacce sasanta an kai.
To bayan wannan kuma akwai shirinmu na lafiya uwar jiki amma da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Yan majalisar wakilan Amurka Federica Wilson ta jihar Florida ta yi wata shigar da za ka iya hango ta daga nesa cikin jajayen kaya daga ka har kafa ta tsaya a gaban majalisar tarayya jiya domin tunawa da cika shekaru biyu da sace ƴan matan sakandaren Chibok sama da 200 da kungiyar Boko Haram din ta yi a ƙauyen Chibok da ke arewacin Najeriya. Wilson tana jagoranta wani zaman mako-mako a majalisar tarayyar inda ake kira da a saki ƴan matan. ƴan majalisar da suka halarci gangamin su ma sun sa jajayen sutura kamar yadda masu zanga-zanga a Najeriya suka yi. ƴan matan na Chibok suna wakiltar ɗaruruwan ƴan mata da mata da ƙungiyar Boko Haram ta sace tana yi wa fyaɗe da kuma ɗaruruwan maza da ƙananan yara maza da aka raunata ko kuma aka kashe, inji Wilson jiya Alhamis. Sama da mutane miliyan 2,100 ne suka ƙaurace wa matsugunansu sakamakon tashin hankalin da ƙungiyar ke yi. Wilson ta ce ta kai ziyara Najeriya ta kuma ji labarin irin ta'asar da ƙungiyar ta yi a bakin waɗansu waɗanda abin ya shafa da suka haɗa da yi wa mutane yankan rago. Ita da sauran 'yan majalisar tarayya suna Allah wadai da jin cewa yanzu ƙungiyar tana amfani da ƙananan yara mata 'yan shekaru 8 a matsayin 'yan ƙuna baƙin wake a har-haren ta'addanci da take kaiwa. Shugaban marasa rinjaye a majalisa Nancy Pelosi ta mara wa Wilson baya tare da waɗansu 'yan majalisa da kuma 'yan matan sakandaren Chibok da suka samu zuwa karatu a nan Amurka. Ɗan jam'iyyar Republican a majalisar wakilai Chris Smith ya bayyana ƙarara cewa majalisar za ta yi magana da yawu ɗaya ba tare da bambancin siyasa ba wajen ci gaba da yayata wannan batu. Ya ce ƙungiyar Boko Haram tana yaƙi da yara mata da kuma mata. Sau da dama kuma tana farautar kristoci ne a harin, sai dai yanzu galibin waɗanda take kai wa harin musulmi ne. 'Yar jam'iyyar Democrat a majalisa Barbara Lee ita kuma ta goyi bayan cewa a ƙuba da ake gasawa 'yan matan a hannu 'yan Boko Haram tamkar wani sabon babin bauta ne. Waɗansu ƙwararru a fannin ta'addanci sun haƙiƙanta cewa 'yan matan Chibok ɗin nan da kuma waɗansu 'yan matan Najeriya da ƙungiyar ke garkuwa da su suna nan da rai, kuma ƙungiyar Boko Haram tana tsare da su ne don nufin nema ta yi musaya. Wani sabon faifan bidiyo da ya fita kwanan nan ya nuna waɗansu 'yan mata 15 da aka ce 'yan matan Chibok ne sanye da baƙaƙen hijabi. 'Yar jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai Sheila Jackson Lee tana kira ga majalisa ta samar da kuɗi domin taimakawa dangin 'yan matan da aka kai ake garkuwa da su, da kuma ta kuma ci alwashin ci gaba da fafatukar ganin an sako su an kuma murƙushe ƙungiyar Boko Haram.
Masu neman jam'iyyar Democrat ta tsayar da su takarar shugabancin Amurka na dan majalisar nan da Tijo Bernie Sanders na jihar Vermont da kuma tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton sun yi wata zazzafar muhawara a jiya Alhamis da daddare a Brooklyn ta New York yayin da ake shirin gudanar da zaben tsayi da dan takara a jihar. Sun yi ta musayar miyau inda suka bayyana ta baba kan shawarar da ɗayansu ke yankewa. Sanders wanda a kwanan nan ya ce bai zaci Clinton ta cancanci zama yar takarar shugaban ƙasa Amurka ba, ya bayyana a yajiya cewa ya amince cewa tana da ƙwarewar da za ta iya zama shugaban ƙasa, sai dai ya bayyana shakku kan shawarwarin da ta ɗauka yayin da misali da goyon bayan yakin Iraki da kuma karɓar tallafin kuɗin neman zaɓe daga manyan cibiyoyin kasuwanci na Wall Street. Clinton ta zargi campaign ɗin Sanders da cewa ya yi mata ƙarya, ta ce al'ummar jihar New York sun zaɓe ta zuwa majalisar dattijai sau biyu, kuma shugaba Barack Obama ya bata matsayin sakatariyar harkokin wajen Amurka. Ta ce tana iya yanke hukuncin da ya dace, sai dai ta jaddada abin da ta kira raunin Sanders a fannin tsare-tsaren ƙasashen ƙetare. Ta bayyana cewa ga cancantar da Sanders yake cewa ba ta yi ba da tallafin da game da tallafi da kuma cacakar da yake mata na kuɗin da take karɓa na cibiyar kasuwancin da cewa wata suka ce marar makama.
To kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An tabbatar da haihuwar waɗansu jarirai biyu da na ƙasa sakamakon kamuwa da cutar Zika a Colombia bisa ga cewar jami'an kiwon lafiya jiya Alhamis. Wannan sanarwar ta zo kwana biyu bayan da cibiyar yaƙi da cututtuka ta Amurka ta alaƙanta ƙwayar cutar Zika da wata irin na ƙasa inda ake haifar jarirai da ƙananan kawuna da kuma ƙwaƙwalwa mai lahani. Jarirai biyu da aka samu ɗauke da ƙwayar cutar suna daga cikin jariran ƙasar Colombia 33 da aka haifa da ƙwayar cutar da ake kira microcephaly. An tabbatar da cewa 12 wato 16 ba su ɗauke da wannan cutar, yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike kan sauran 15. Ƙasar Colombia ita ce ƙasa ta biyu da aka tabbatar da samun jarirai ɗauke da wannan ƙwayar cutar. Hukumomin kiwon lafiya sun yi kiyasin cewa mai yiwuwa ne a tabbatar da tsakanin jarirai 95 zuwa 300 ɗauke da wannan ƙwayar cuta da ake alaƙantawa da cutar Zika.
Labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin Najeriya tare da iyayen 'yan matan Chibok sun ziyarci harabar makarantar nan da aka sace 'yan matan shekaru biyu da suka shuɗe. Wakilinmu Haruna Dauda biyu na cikin waɗanda suka bi wannan tawaga.
Kuka da shewan wasu iyaye mata na garin Chibok kenan a daidai lokacin da muka isa wannan makaranta da aka kwashe wasu ɗalibai fiye da 200 a shekaru biyu da suka gabata. Mun dai kwashe tsawon yinin jiya ne muna tafiya zuwa wannan gari na Chibok cikin tawagar ga shugaba Muhammadu Buhari ya turo don jajantawa waɗannan iyaye ƙarƙashin jagorancin Hajjia Amina Muhammad, wato babban ministan ma'aikatar muhalli.
Takardar da aka yi a yi bincike akan abin da ya faru shi ma za mu samu a ba da shi kowa ya gani ya san gaskiya. Saboda haka ƙara haƙuri. Zuwan mu ma sabo ne. Shugaban ƙasa wanda yake da daba bai zo ba. Shugabannin su ba su zo ba. Waɗanda suka zo kuma abinda suka yi suka koma ba abinda aka yi akai. So mu din nan ba wai yau muka fara aiki akai ba. Ana yi, an samu ƙadan gwancin hankali. An dan samu Najeriya nan tana hannun Najeriya ba tana hannun boko haram ba. Ayyukan da za a kawo ba makaranta kawai ba. Sana'an da za a kawo, cigaban da za a kawo. Dan a samu a dan ƙara ba da haƙuri ga abinda ake ciki.
Sai dai da alamu waɗannan iyaye sun na matukar damuwa da kuma ɓacin ransu game da rashin sanin makomar 'ya'yan nasu shekaru biyu da sace su. Ga ma abin da ɗaya daga cikin wakilan iyayen da ake kira Yakubu Keke ke cewa lokacin da yake wa wannan tawaga bayani kamar haka.
Hatta wayansu masu wayo hanya an sanar musu sun aika aka zo aka kire musu nasu na jini su suka gudu. Muna da record na waya nan duka. Ba zan iya in ce daga local government kadai ba, daga state government kadai ba, daga federal ba, the whole three amps of government.
Sai dai gwamnatin jihar Borno, Honorable Kashi Shatima, ya maida martani kan wannan furici yana mai cewa
in naga ƴaƴana mata idanuna suna hawaye don ina tunanin me suke ciki a cikin ƴaƴanki ba. Bari in ga muku jama'a ku ji, ƴaƴanku 57 da suka gudu a hannun Boko Haram, ai ba gwamnatin tarayya bane take ilmantar da su. Muna kashe miliyan 50 muka kire a ilmantar da su. Matan nan 41 da suke kristoci ne mun kai su magaranta a Jos a can Plateau. Guda 14 da ke musulmai an kai su wata magaranta a can Katsina. Wallahi tallahi ina muku da suwa da girma Allah, ban san sunan magarantan ba, ba ni da niyya in san sunan magarantan, don a hira kar in ce a wani ga inda suke. So jama'a, mu ba daraja wa juna, mu ba gaskiya wa juna. Komai ku faɗa shugaba Bola ne, kuna da yanci ku faɗa abin da kuke so. In wani yana so ma ga fuska na ka zo ka mare ni, ko ki zo ki mare ni, na yarda ni shugaba ne. Kuma komai abin da kuka faɗa, tunda ƴaƴanku suna hannun ta'adda, wallahi tallahi kuna da yanci ku faɗa komai. Amma ku san wake kaunanku da wanda baya kaunanku, shine babban abin.
Wannan tawaga dai karkashin babban ministan ma'aikatar muhalli, wato Hajiya Amina Muhammad, sun kuma miƙa kayan tallafi ga waɗannan iyayen yara da suka ƙara da turamin zannuwa da yarinyar shadda da ma kuɗaɗen ɗinki. Sannan kuma aka yi addu'o'i cikin addinin Kirista da na Musulunci, da zumar Allah ya bayyana waɗannan yara dukkaninsu a raye. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya.
Malaman kwantaragi a birnin Kwanni ta Jamhuriyar Nijar sun yi zaman dirshan a shalkwatar kula da makarantun firamare, inda suke kukan an datse musu albashi. Haruna Mamman Bako, gare ka.
Sai dai a cewar magatakardan kungiyar Sina Sab, cewa da malaman makarantar Boko ɗan kwantaragi reshen birnin Kwanni Malam Abdulaziz ya yi mana ƙarin bayani game da dalilansu game da wannan zaman dirshin ɗin da suka yi a yau da safe.
Abin da ya kawo mu na shine yau nuna ɓacin ranmu yau ranar ga dama abin muka faɗi, ban mu ji da shugaban masu kishi lakwal kulmu na waɗinta. Yau an taso a ce na farko a yi wata biyu ba a biya ka albashi ba, sai an ga dama a biya ka. Hukumomi mun ce nan tawa ba su iya komi ba, inda ata su nauyin da ya zata gare su karbo hakin ma'aikata ba su iya ba, amma yanzu a cuta ma'aikata ne an iya. Yau kofilin mun ji za a albashi, amma albashi an ce an yanke su daga jikka 10 jikka 20 an ce har jikka 30. Ban mu iya magana sai da mun samu shaida cewa lalle haka mun samu etakin da lalle an yi kufi har mutum har jikka 20. Dalilin wai an ce wai mun yashin aiki janvier, an yi yashin aiki ba yi yanka ba, fevrier an yi, watan da ba yi yashin aiki ba ko guda ko mina miskali zarati ba a yi ba. Lokacin da nawai nan hukumomi na inspection kin za ta sa wai a yanke mutane kudaden su, ba san mu ba jahile ne ba, dole ne in kuma in kai yaji aiki a yanke ma kudin ka daidai lokacin ka yaji aiki. Lokaci ya wuce ni an ne yadda taba kudin mutane, kana ban san gani suke kuma shine zai sa mutane nan kwanni a ji tsoro. Sai to abun muku so sani, in baka san kwanni ba ku tambaya ku shi menene kwanni. Kuma kundin ma'aikata yake in za kuma a ce yaji aiki in yi, in kuna so ka taba kudin, sai in kun kawo mutane tabulin sasantawa. Yau wace sasanta an kai? Ba yi shi ba, babu sasantawa da an kai.
Malam Muhammad Abu Al-Khair, shugaban ma'aikatar da ke kula da bunƙasar karatun boko a ƙananan aji a reshen birnin Kwanni, ya ƙara mana bayani game da wannan zaman dirshim da malaman makarantar 'yan kwantiragi da ma sauran malaman makarantar boko na dindindin suka yi a cikin ma'aikatarsa a yau da safe.
Lalle kamar yadda suka ce daidai ne, gaskiya ne, yaji aiki haki ne ga ma'aikaci kowanne, in ba a biya shi ba yana da hanya wadda zai bi ya yi yashin aiki. Amma kuma sun sani da kansu kame da yanke cikin albashi shi ma haki ne na gwamnati. Kenan in sindika ya ta yi yashin aiki, dama militan sun sani ya kanyu a yanke wannan kwanakin da suka yi yashin aiki ga albashi. So mahi da yawa kun gani dai tun da aka kama lakol yanzu wajen wata nawa, mun da kanmu mun san ba abu ne mai daɗi ba, musamman game da matsalolin da suke ciki. Matsalolinsu mu ma namu ne, amma muna daidai, ana so muna so a yi daidai ruwa daidai tsaki, adiba nan adiba can. Duka sindika sun sani, duk militan sun sani ana yanki game da yashin aiki.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Wannan kiɗan kika ne wa
In an jima a shirinmu na hantsi za mu ji cewa ƴan majalisar Najeriya za su gayyaci jami'an tsaron ƙasar don zuwa gaban su domin
a koma ƙasa a ci gaba da bincike a samu irin su America ko irin su France ko inana China.
To za mu ji a cikin rahoton a shirinmu in Allah ya kai mu da hantsi. Kar amanta ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jama'a Lice daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku Dr. Muhammad Ladan wanda zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To yau za mu fara ne da wasiƙar Malam Ibrahim Baba Sa'idu.
To
yace ya ake kamuwa da ciwon ƙaba ne?
To ciwon ƙaba da yanda ake kamuwa da shi ba wai kamuwa ake yi da shi haka ba Hajiya.
To
kin san da Allah ya jikin dan Adam kamar wurin kuiban mutum da tsakanin ciki da inda huhun dan Adam yake da fatan nan da kuma wurin cibi, to wani lokaci domin wani dalili fatar da ke waɗannan wuraren kamar tantani ne, wani lokaci sai ƙarfinsu ya ragu. To in ya ragu sai abinda ke cikin mutum kamar su hanji sai su fito ta wurin, to haniya ɗin kenan, abinda ake kira haniya kenan. Rashin ƙarfin wurin ne, wurin yake ƙarfin shi yakan ragu ko fatan ba ta da ƙarfi wurin, to sai abubuwan da ke cikin cikin ɗan Adam sai su fito ta wurin, to abinda ake kira haniya kenan.
To likita, in suka fito akwai abinda za a yi?
In ya fito yawanci abinda ake za a tura shi ne sai a gyara ɗinke wurin, a ƙara ƙarfin wurin, haka ake yi.
Wato aiki za a yi ma mutum
kenan? Aiki za a yi ma mutum. Kuma kamar nan ƙasashen in dai abin bai tsanani ba, abin ya soma ne, akwai wani irin kaman belt abinda ake iya ɗorawa, za ka iya ɗora da wani kaman kulu haka zai matsa wurin sai ka ɗora, amma yawanci an fi so a yi aiki a gyara wurin ya fi amfani.
Likita, da kace za a ɗora mutum zai ɗora ne kaman belt?
Kaman belt zai ɗora wannan, kaman musamman na ƙuibin mutum haka.
To irin wannan an bashi zai ɗora ne kullum ya kwana da shi ya tashi da shi ne?
In dai ya soma daga farko, amma daga ƙarshe ya fi kyau a yi aiki a gyara wurin.
To ba a ba da magani?
Ba wani magani, aiki ake ajiye a gyara wurin, don duk wurin ƙarfinta ya ragu ne, wannan fatin da ke wannan wurin ƙarfinsa ya ragu, to dole sai an je za a tare fatar a ɗinke ta sai wurin ya zama kaman ya gyagyaro, yan ƙarfin shi ya ƙaru sosai, yanda kayan cikin ba za su fito ta nan ba, kamar wani lokaci kamar irin su hanji da sauransu na iya fitowa. To illarsa shi ne in ta fito abin yakan iya matse hanjin, yanda jini zai bai bin hanjin, to in ya kai wannan haka, to wannan ɓarayin hanjin da ya fito wannan zai mace don ba jini, to wannan ya faru, to in ba a hankali yana iya hallaka mutum.
Ana gado?
Ana iya gado yanda jikin ɗan Adam yake, waɗansu za a ga jikinsu yanda Allah ya yi su kenan, to waɗansu mutane na iya gadon shi.
To Allah ya sauke.
Amin, amin.
To malamin ya ce akwai rigakafinsa ne?
To kamar in mutum na aikin da yake ɗauke-ɗauken kaya da sauransu ko irin abubuwan da mutum ya hankali yana in yadda yake ɗaukan kaya masu nauyi, don lokaci irin wanda kake ɗauka abu yana rage, yana sa wurin ya rinka fatar jikin ko na baya ko na wurin ya rinka ja sosai, shi yasa lokaci ana so mutum ya hankali yana yi. Ko kuma lokaci kin san mutum na ɗaukan abubuwa masu nauyi yakan sa irin belt mai faɗi wanda zai rage ƙara ƙarfin bayansa da wurin ƙasan cikinsa.
To likita, akwai alamomin da mutum zai lura da su ne?
Wani lokaci zaka ji kamar cikinka, wani lokaci kamar yana ɗan kumbura haka, wani lokaci wurin ma in ya da soma zaka rinka jin zafi kamar allura ke cizonka, in abin ya soma fitowa yana kama fatar. To dole mutum ya hankali, in dai mutum na tsammani da wannan dole ya saurare ji wani likita a gyara mashi wannan wurin.
To Allah ya sauke.
Amin, amin.
Shi kuma Malam Buba mai goro a can gashiwa.
To
yana so ya san me ke kawo ciwon maƙoƙo ne?
To abin da ke kawo ciwon maƙoƙo, kin san ciwon nan abin da ke kan gaban wuyan ɗan Adam. To wani lokaci akwai abubuwan da halitta da ke fitowa daga wurin. To wani lokaci abin waɗannan abubuwan halitta yanda aikin yake, aikinsa wani lokaci yakan yi yawa, yanda abubuwan sai ko ciwo samu wannan shi halittan da ke gaban wuyan ɗan Adam, to in ciwon same shi yake sa ya kumbure haka.
To likita, akwai wasu kayayyakin abinci ne da mutum in bai cin su yake kamuwa da wannan ciwo koko me ke kawowa?
To akwai yawanci akwai wani abu da ake kira iodine da ya kamata mu rinka samu a abincinmu. To wani lokaci in mutum na bai samu wannan sosai, to wani lokaci yana iya kawo wannan. To kuma kin san kamar nan kasashen, kamar su gishirin su kullun kika lura ana sa iodine. To duk wannan yakan taimaki wannan irin wannan ciwon Hajiya.
To idan mutum ya kamu da wannan ciwo ana iya bashi magani ne a wurin ya narke ko kuma ya zan fadi ne ko kuwa dole sai an yi?
Akwai maganin da ake bayarwa wanda zai rage tsananin ciwon Hajiya. Wani lokaci ya tsanani ma dole sai an gyara shi sosai, wani lokaci an je an yi aiki.
Ai aiki a fitar?
Eh a fitar da abin nan ne Hajiya. Aka fitar din dole a rinka ba mutum magani wanda zai rinka sha kowane lokaci kuma.
Idan har ta kai jallin da aka ma mutum aiki din maganin da za a bashi zai ta sha ne har iya rayuwarsa.
Eh domin kin san wannan abin halitta yana fitar da wani abu da ke taimakon jikin ɗan adam ya rinka aiki yadda ya kamata.
To.
Eh.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To sai kuma wasiƙar Ibrahim Buba Sa'idu.
To.
Shi kuma ya ce wai wani mataki ko kuma wani abu ne ya kamata a yi idan mutum ya shaƙi guba?
To ya danganta da irin guban da mutum ya shaƙa Hajiya.
To.
To akwai waɗansu waɗanda in mutum ya shaƙa haka wani lokaci sai an ba shi kamar iska sosai. To amma wani lokaci in dai mutum ya shaƙa dole a yi sauri a fitar da shi a inda yake shaƙa wannan abubuwan. To in mutum ya tsaya inda yake shaƙa wannan guba ɗin, to wani lokaci in kwana yana iya halaka mutum.
Wato yana ƙara shaƙa kenan.
Yana ƙara shaƙa. Domin shaƙan nan wani lokaci in ba hankali yake dinga ɓata huhun ɗan adam. Saboda haka in kana tsammani dole ka fito inda iska, ka fito fili inda akwai iska sosai.
To bari mu yi gwari-gwari.
Eh.
Idan kamar mutum ka san misali a kamar wuraren da ake fama da sauro. To ka san galibi akan fesa wannan maganin sauro ɗin. To misali a ce mutum ya shaƙi maganin sauron nan da ake fesa shelters ɗin nan, me ya kamata a yi ma mutum?
In dai mutum ya shaƙa da yawa dole a kai shi wurin likita, ko kuma shi ya sa wani lokaci in da ka yi ma shelters ɗin ne ka yi ka rufe ɗaki ka bar ɗakin.
Kaman awa ɗaya awa biyu?
Awa ɗaya awa biyu, inda bayan nan duk iskan abin ya so ya fita ma ta gefe-gefe kuma ya kashe sauran. Bai kamata ka fetsa shelters kuma ka shiga ɗakin ka kwanta ba.
To misali kuma ka san dai haddatin da ƙasashen mu ana fama da zazzabin cizon sauro kuma sauran nan ke haddasawa. Akwai maganin da ake kunna kaman turare, shi ma maganin sauro ne. Wasu suna kunnawa kuma in sun kunna ɗin a ciki suke za su shiga turaren na fitowa suna ciki.
To waɗansu yadda masu yin shi wani lokaci sukan gyara yadda abin yake, amma yawanci in kana da wannan dole ka samu da iska zai rinka shigowa ɗakin, kada ka rufe ɗakin dindim.
Ko kuma in ka sa kamar yadda ka ce ɗin ko wannan ɗin in hayaƙin ya yi mutum ya bar ɗakin sai hayaƙin ya
fice ya shigo. In ya ragu kuma ya kashe sauran sai ka shigo, domin ko kuma in dai kana da kamar irin rariyar window ɗin nan, to ka ɗan buɗe window inda iska zai rinka shigowa.
Abin da kawai za a iya ma mutum kenan, a yi maza za a kai shi wurin likita ba.
Kuma a fitar da shi inda zai samu iska sosai.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Fata kuma wannan bayani da kai ya gamsar da shi Malam Ibrahim Buba Sa'idu da kuma sauran masu sauraron mu. To likita sai kuma wasiƙar Matthew Garba daga can Kaduna.
To.
Ya ce me yasa ne idan mutum ya yi wanka musamman da safe sai ya ga tururi yana fitowa daga jikinsa? Shin wannan yana da wani nasaba ne da ƙoshin lafiya?
A ba shi da wani nasaba. Abin da ke faruwa in dai kai wanka, kin san ruwan yawancin mu kan amfani da ruwan zafi da safe. To in akwai sanyi, to zafin ruwan nan da sanyin nan suka haɗu shine ke kawo tururin yawanci. Amma ba wani illa ba ne Hajiya.
Kuma ba shi da nasaba da wani ƙoshin lafiya.
Ba shi da wani nasaba.
To malamin ya sake wata tambaya.
To.
Ya ce wai me yasa ne wasu maza suke yin tambi ne? Yanayin jikin mutum ne ko yawan cin abinci ne? Ko kuma wata alama ce ta cuta?
To abin da ke sa maza ke tumbi Hajiya shi na farko, in mutum so maniyanta akwai irin kaman teɓa da ke wurin cikin ne yakan ƙaru, kuma yawanci mukan ci abinci ko ba mu motsa jiki.
To
rashin motsa jiki din nan da cin abinci da yawa sannan ka ci abincin ka kwanta, to duk wannan ke kawo wannan. Kuma wani lokaci mukan ci abubuwa masu maiƙo da yawa. Ko rinka cin abincin da yawa. To in ka so manyanta ya kamata ka rage abincin da ke sha kuma ka ɗan ƙara motsa jikinka kaɗan. In ba haka ba wannan cikin zai ta girma, kuma wannan cikin ba shi da amfani.
To galibi kuma likita na lura cewa za ka gan shi siriri ne. Amma da mutum ya kai shekara 40 ɗin ne yana ɗarawa sai ka ga ya ɗan yi jiki.
Eh abinda ke faruwa kin san da ka so manyanta jikinka bai narkar da abinci yanda yake yi kabin lokacin kana
kana
da kuruciya to shi yasa a wani lokaci akan yanda tura ke cewa metabolic rate to yakan ragu to yanda abinci ke narkewa a jikin dan adam shi yasa a wani lokaci akan so inda mutum ya so manyanta ya rinka canza yanda yake cin abinci ya rinka dan motsa jiki ko da takawa ne za ka yi ka dan taka ka rinka kuma ka rage yanda abincin da kake ci da yawa yanzu waɗansunmu kullun da muna da kuruciya har mun kuma manyanta ko wanda za mu ci abinci mai ta tafkawa ne in ka so manyanta ya kamata ka rage yawan abincin da kake ci
wanda
kan taimakawa kuma ka motsa jiki
to ga kuma cece yan banza an mutun yana yaro to likita akwai kuma wasu mutane da zaka ga tun suna tasowa sai kaga suna da jiki
to akwai wadansu halitta ne yanda Allah ya yi kenan
yanayin jikin mutum kenan
akwai jikinsu ne zaka ga wadansu mutane suna da kiba in kuka dubi iyayen su da kakannin su suna da kiba to wannan gadon shi suka yi
to kamar yanda yace ko kuma wata alama ce ta wata cuta akwai kiman da yake zama alama ce ta cuta
akwai wadansu wadanda suke da kaman ciwon zuciya da sauransu inda zuciyar ba ta aiki da ga zaka mutum jikin shi a kumbure
to
eh
saboda haka in mutum ya ga haka kai ya zaci kiban Allah da annabi ne
eh inda yasu kafan shi ko ina na kumburewa to ya kamata ya saurare jiwon likita
to Allah
eh wannan ba kiban lafiya bane
a'a to Allah ya sauke
amin amin
to likita da alama lokaci ya fara daga mana hannu saboda haka nan zamu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa madadin
Dr. Ladan
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
to bari kuma mu leka grass mu samu labarai amma a takaice
Wani musulmi dan majalisar dokokin Amurka ya kira kungiyar ISIS a matsayin taron makaryata masu kisan kai masu gallazawa al'umma da kuma masu fyaɗe bayan da kungiyar ta barazanar kashe shi. Dan majalisar wakilai Keith Ellison dan jam'iyyar Democrat daga jihar Minnesota ya kushe wa kungiyar 'yan ta'addan cewa babu musulmin da ke daukar koyarwar su a matsayin addinin Islama. Yace kasancewa bana goyen bayan kungiyar ISIS manuniya ce cewa ina kare abubuwa kamar adalci da hakuri da kuma damawa da kowa a duniya inji Ellison yace kungiyar mayakan ISIS ta bata wato takaitaccen sunan nan dake da manufa hadin kai cikin makon nan mayakan ISIS suka fitar da wata fatawa tana yiwa waɗansu mutane barazana da ta kira masu sabo a Amerika da Australia da Britain da kuma Canada sun hada da Amo Abedin mataimakiyar yar takarar shugaban kasa Amerika kuma tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen kasar Hillary Clinton. Yar majalisar wakilai Federica Wilson ta jihar Florida ta yi wata shigar da zaka iya hango ta daga nesa cikin jajayen kaya daga kai har kafa ta tsaya a gaban majalisar tarayyar jiya tana nuna jimamin cika shekaru biyu da sace ƴan matan sakandaren Chibok-Sama da 200 da kungiyar Boko Haram ta yi. An tabbatar da haihuwar waɗansu jarirai biyu da na ƙasa sakamakon kamuwa da cutar Zika a Colombia bisa ga cewar jami'an kiwon lafiya jiya Alhamis. Wannan sanarwar ta zo kwanaki biyu bayan da cibiyar yaƙi da cututtuka ta Amurka ta alakanta ƙwayar cutar Zika da wata irin na ƙasa inda ake haifar jarirai da ƙananan kawuna da kuma ƙwaƙwalwa mai lahani. Jariran biyu da aka samu dauke da ƙwayar cutar suna daga cikin jariran ƙasar Colombia 33 da aka haifa da ƙwayar cutar da ake kira microcephaly. An tabbatar da cewa 16 da ba su dauke da wannan cuta yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike kan sauran 15.
To muna godiya da takaitattun labaran shirin ya kammala sai da hantsi kuma zamu sake dawowa kafin sannan muna mika sakon taya murna ga Malam Ahmed Sajo commissioner yada labarai na jihar Adamawa murnar auren yarsa Aisha da Ibrahim Murtala Inyako wanda za a daura yau Juma'a da karfe 2 na rana in Allah ya kai mu a masallacin Dobeli Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a ta gari a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Cibahiro Doido ne da ya bada umarnin shirin Engineer Muneo John, Saini Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. mu zama lafiya sai da hantsi mun dawo.